كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقوى إياه ماتا لأعاد قني من دي يوكم إني ما نقص وعلى السلام عليكم تعدين المسلمين. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Da farko muna bayyana duk wanda suka zo wannan waje hakuri saboda mun gayyaci Malam Aminu Baba Waziri daga Dutse. To cikin ikon Allah Malam sai ya kaddara karatun sa jiya ne. Sai malam yazo jiyan mun fara karatu da malam Aliyu Sa'id Gamawa, kamar ni kama ban san yazo ba sai bayan an tashi a karatu. Cikin ikon Allah an samu dan kure wajen lokutan walau daga gare mu ko kuma daga gare su. To mun yi alƙawari da malam akan da zai dawo yau. To akwai abin da Turawa suka cewa communication gap, sai aka samu matsalar sadarwa wanda dai malam yau ba zai samu damar zuwa ba. Sai lokacin karatun Professor Zubairu Abubakar Madaki, tunda shi ya tafi Niger karatu, to insha Allah wannan lokacin shi kuma zai zo shi. Muna fata za mu yi hakuri da abin da muka samu kanmu a ciki. Amma kun san in malam ba nan ma akwai malam, sai muka kokari hadda kamfin da malam ya sa ɗan ɗalibansa suke nan hadda karatun Alkur'ani a makarantarsa, wato Malam Nasir Muhammad Dello, sai muka sake ganin sai zo rike mana filin tun da karatu ne na awa ɗaya. Bayan ya yi abin da zai yi zai biyo shi Malam Mustapha, shi ma ya sanatar da mu sanin mai addu'a mu tafi. Amma muna roƙon masu zirga-zirga da yawo, in dai ba aiki ne ake yi ba to duk Allah a samu a zauna a go ɗaya. Kai tsaye zan gaci shi Malam Nasir Muhammad da ya fara karatunsa kafin Malam Mustapha ya ci gaba.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باي هكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منا اغوديا غ الله سبحانه وتعالى ودا تشي ايكون سدا يدسا يا كاو مولانا تترى ا wannan wata mai albarka wata na Ramadan. A daidai lokaci da muke haduwa a wannan makani mai albarka ba don komai ba sai don sauraron nasihohi da malaman mu suke zuwa suke gabatar mana a wannan bigire mai albarka. Kamar yadda mai gabatarwa yayi jawabi cewa malamin da aka gayyata Malam Aminu Baba Waziri akan an samu matsalar ranaku da zai gabatar da nasiha a cikin ikon Allah jiya ya zo, alhali kuma a lokacin ba tare da malamanmu yana gabatar da nasiha. da komai dama Allah na iya kaddara shi ne da hikimarsa dan wani abu ya kasance. Muna fata jawabin da yayi la ranar da za da shi mallan da ya zo gabatar ta kasance shi ne mafi alkhairi a gare mu gaba daya. To an ce maudu'in da shi mallan aka so yayi bayani shi yake so mu dan tattauna a kai shi kuma in Allah ya kai mu sai a bashi maudu'in da aka yi ayyana shi prof zai yi bayani a kai sai shi magana a kai. To kamar yadda muka sani wannan gayyata ne ta ƙasa da minti 30 yanzu na san cewa dinne zai faɗi kalma ɗaya ko biyu a kai. To gaskiya takaitacciyar nasiha ne wanda zan gabatar mana. Kuma ma dama akwai ɗan ƙurjinta wannan nasihar a raina da na so wata munasaba ta haɗa mu da iyaye mata da iyaye maza ma a kowane munasaba da muka haɗu na isar da irin wannan jawabin. Kamar yadda Malam Aminu yake jawabin cewa muna gabatar da kamfin a makarantar mu ta Aisha binti Abi Bakar Quranic Science Academy a kowace shekara, yanzu wannan ita ce shekara mota hudu da muke killace ɗalibai a watan Ramadan kwana 25 zuwa 27 ba dan komai ba sai dan tarbiyyantar da su abin da ya shafi karatun Alkur'ani mai girma da kuma ba su tarbiyya abin da ya shafi sauran abin da ya shafi islamiyat. Wallahi amma ga fara gabatarwa a shekaru hudu suka wuce kuma mun ga falala da yawa akan wasu yararraki ta da dai su makasudin hadafinmu. Manufarmu shine jaddadawa yara tsarin Qur'ani da kuma tabbatar da musu tilawa ga ɗaliban da suka yi hadda da kuma ba su tarbiyya. To abin da ya kawo na ce na ina da ƙurjin da ya kamata a ce na samu munasaba irin wannan na isar da irin wannan jawabin shine a bana mun ga abubuwa da yawa na canji daga ranar 1 ga watan Ramadan zuwa yanzu da nake magana. Yau ne kwana 9 kawai da fara yin wannan kamfin din. To akwai al'amura da yawa da muka gani a ciki, saboda me yasa? Saboda yini da kwana da muke yi da ɗalibai maza akwai ɗabi'o'i da yawa wanda muka gani ya sha bamban da tarbiyyar baya wanda yake nunawa cewa lalle wallahi muna cikin wani hali mummunan gaske. Tarbiya ta yara maimakon a samu ci gaba to kullun ƙara tabarbarewa take yi. Abubuwa da dama a matsayina na shugaban makaranta kuma proprietor ina wasu abubuwan da nake bi a wasu lokuta a hostels ɗinsu da nake bi nake musu laɓe. Ina jin hirarraki daga bakin waɗannan ɗaliban kamfin ɗin da kuma movement ɗinsu da suke a cikin wannan wurin kamfin ɗin. Akwai abubuwa da dama da ya nuna cewa lalle akwai ƙalubale mai girma a gare mu mu iyaye maza da mata akan lalle wajibinmu ne mu tashi mu tsayo akan tarbiyya. Abubuwa ƙarar taɓarɓarewa suke. La'alla ku iyaye mata a lokuta ne sun tafi makaranta kowa ku da tsayayyen lokuta da kuke ganawa da su ɗaya da mu a yanzu haka, saboda awa 24 muke tare da su yanzu. Iyaye maza kuma yawanci dama ba sa ganowa ma irin wannan abubuwan in ba wasu abubuwa in ba labari aka ba su ba wane yayi kaza ko wance ta yi kaza. Amma lalle muna fuskantar ƙalubale da yawa wallahi. Kafafen sadarwa, gidajen talabijin da na Hausa sun yi mummunan tasiri fiye da duyan da muke tsammani wallahi dangane da rayuwar 'ya'yanmu. kalmomin su yanzu ya koma irin na ɗan drama ne, tafiyar su ta koma irin wannan ɗabi'ar ne, hatta cin abincin su ya koma irin wannan nau'o'in ne. Wallahi akwai kalubale da yawa da wannan zaman muka fuskanci abubuwa da yawa, lalle akwai kalubale da ya wajibin mu tashi mu tsayu mu gyara, saboda muna kan wani abu da aka kawo mana dan a tafiyar da hankalin tunanin ya karatu kan addinin yara da tarbiyar su. Abubuwa nake gaya wasu malama ko nake gaya wasu mu a lokacin a baya-baya kadan iya shekarun mu da yawa, kai ko mutum ɗaya iska ne a cikin shekarun mu baya-baya ɗabi'a bare wasu halayen da wasu yaran da kake kaddara musu tarbiya suna yi ba. Mu sani cewa farkon nasiha ta wa fa lalle fa Allah ya ba mu kiyo, ya kira mu mu da muka yi imani maza da mata akan mu tsamo kanmu da ahlinmu daga wuta. Law subhanahu wa ta'ala ina ce mana ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku wanda kuka yi imani qu anfusakum ku tsamo kanku wa ahlikum da iyalanku naran wata irin wuta, wa quduha an-nas wal hijara, wanda fa makamashinta mutane ne, wal hijara da duwatsu, quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, akanta akwai mala'iku masu tsanani wanda ba sa saba umarnin Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, kadai umarnin sa kawai suke bi suke aiwatarwa. Allah ya kira wanda suke imani akan cewa lalle lalle ne mu tsamo kanmu da iyalanmu, ahli shine iyalan mutum da ƴaƴansa daga wuta. Zai tsamo kansa da su, shi ne sai ya zama shi kansa mai tarbiyya, sa'annan kuma ya tarbiyyantar. To wajibinmu ne iyaye maza, tunda tare da social media ake ba za mu keɓanta gabata kaɗai ba, mu ne wajibinmu sai mun nagartar da kanmu, mun zama salihan bayi, mun zama nagartattun bayi, farko tukunna mun iya tsamo da iyalanmu da ƴaƴanmu daga wuta. Salahul ab, nagartar mutum tana samuwa ne lokacin da ya zama cikakken mutum mai bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya kasance mai biyayya ga dokokin Allah, mai biyayya da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a nan ne zai zama nagartaccen mutum. Idan zai samu salaha sai ya kasance ya tsinjima koyaushe a cikin neman ilimin addini. Ba a samun nagarta sai mutumin da yake cikin tarbiyya ta ilimi. Duk yadda mutum yake bai taɓa zama nagartacce ba sai ya kasance yana cikin ɗalibta na ilimi. Isa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mana dole ka zama mai ilimi, ba da ilimi ko mai neman ilimi ko mai zama a wurin ilimi ko mai tambaya, kullun kana cikin wannan cycle din na addini, anan zaka iya cirowa kanka da iyalanka daga wuta. Babban abin da yake gare mu sai mun nagartar da kanmu, mun zama salihan bayi, tukunna za mu iya tarbiyyantar da ahlinmu, sai mun tsamo kanmu wannan ne wannan zama nagari. Kamar yadda muka sani sai mun inganta imaninmu. Inganta imani kuma jin tsoron Allah yana samuwa ne lokacin da muka zama masu zama ɗaliban ilimi, saboda Allah ya gaya mana fa kadai masu jin tsoronsa su ne al-ulama, masu ilimi. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai wanda suke jin tsoron Allah su ne masu ilimi masu shiga hidimar ilimi masu neman sa masu aiki da shi ilimi kuma shi ne da maka koyo addini kuma ka dabbaka shi to dole sai mun koyi zama mutane na gari sa'annan mun tarbiyantar da kanmu mun nagartar da kanmu da me mun zama salihan bayi da neman ilimi da kuma dabbaka ilimin nan a aikace shine imanin mu zai na karuwa duk ilimin da kai in baka yi aiki da shi ba baya cikin ilimi dama gaba daya aiki da kai da kake yi da shi kuma adan kake samun imani al-imani yazid wa yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa yazid bi ziyaratil a'mal yana karuwa ne da karuwar aiki da kake na ibada sa'annan kuma yana raguwa bi naqsi yana raguwa da lokacin da kake baya da ni aiki nani na ibada to in mun nagartar da kanmu mun zama mutanen kware mazamu da matanmu a lokacin mun fada neman ilimi muna aiki da ilimin to a lokacin tasiri tarbiyar ƴaƴanmu za ta bayyana a gare mu anan ne za mu iya tsamo su za mu tarbiyantar da su kuma su zama nagartattun bayi abin da nake so na fara idan mun yi ilimi muna kokarin aiki da ilimin sai mu fara dora tarbiyar ƴaƴanmu akan abin da ya shafi shi ma ilimi babban ilimin da za mu fara tarbiyantar da ƴaƴanmu shi ne mu tarbiyantar da su ilimin alƙur'anin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tarbiyantar da ƴaƴanmu karatun alƙur'ani abu ne albarka a cikinsa take koyi da shi shi ne salahal gabaɗaya ma mutum to wajibi babban abin da za mu fara yi bayan mun tarbiyantar da kanmu idan mun zo tarbiyantar da ƴaƴanmu mu ma babban abin da za mu fara dora musu shi ne ilimi a farkon tarbiya a farko mu fara dora su ilimin sanin alƙur'ani dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu koyar da yaranmu alqur'ani tun suna kanana in mun tarbiyantar da su suka san littafin Allah to wannan littafin Allah zai zo kewaye rayuwar su kasance ta yi albarka saboda shi alqur'ani littafi ne mai albarka sai sa Allah ya ce mana kitabun anzalahu ilayka mubarakun Allah ya sauka da littafin nan zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ilayka mubarak wal littabi ne mai albarka Allah ya sa albarka a Qur'ani danki zai yi albarka wallahi duk lokacin da danka zai yi albarka duk lokacin da aka ce tarbiyar farko abin da ya zaka fara nosar da shi shine alqur'ani littafin Allah kuma wallahi mu sani Yahudawan duniyan nan da suke jero mana siris din nan da yaranmu da wasu ƴan koransu wallahi duk abin da suke so shine in rasu dace tarbiyar ƴaƴa yara a wannan gaba kuma suna cin nasara da ba kwa tsammani saboda tilawar Qur'ani da nagartatta a baya ta sha babban da ta yau din nan ba dan komai ba saboda saka wa yara wasu tsare-tsare da ake yi dan a hankange su daga wannan falala dan a kange su daga wannan albarkar an san idan suka samu wannan ruhin suka samu wannan albarkar suka samu wannan daukakar to ba yanda za a yi a ruguza tarbiyar su sai yasa ake saka musu tsare-tsaren kallace-kallace a gidajen talabijin da yawa da lokuta da dama da za su je tafizul Qur'an da safe da yamma amma suna dawowa maimakon lokacin nan da yake lokaci ne mai albarka tsakanin magariba da isha na daga cikin lokutan da malama suka zaɓe shi na yin haddar Qur'ani amma yanzu ya kasance lokuta ne na kallace-kallace da wasu tashoshi da ba za mu ambaci sunan su ba wanda kowa da muke magana da shi yanzu ya sani suna saka musu abubuwa da dama wanda iya abin da suke bi kenan sai sa a tafizul qur'an a makarantun boko a waran kambin a ko ina in yaran nan za su kebanta iya tilawar su shine tilawar wannan siri din da ake kallo a ina aka tsaya a ina za a tashi maran su da matan su zaki da ni cewa lalle an ci nasara an yake mu akan wani abu ya zami mi kange wannan musifa na daga cikin abubuwan da muka tattauna a wani zama da muka yi na malama na wanda suke jagorancin makarantun qur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka so fadadawa a ko a cikin hanyoyin da za a kange wannan abin shine saka makarantun tsakanin magariba da isha an buɗe islamiyoyi ne muna ƙara ƙarfafan su muna ƙara sawa kuma a buɗe a kowane majalisi ko kowane masallacin anguwa ma bayan sun je islamiyoyinsu da suke yi na safe ko na yamma tsakanin magariba da isha da ake ɗauke ake amfani da shi don a tafi da su kowa ta sa ƴaƴanta su kasance wannan lokacin ta sa su a wannan islamiyar anguwoyin ana ƙara faɗa su ana muna ƙara bada shawarwari muna halartar wasu islamiyoyi ma don a buɗe don mu kange wannan musifa don cewa mu sani shi karatun alqur'ani na daga cikin babban abin da ake so a tarbiyyantar da yaro a kansa idan aka ɗora shi a kan wannan tarbiyyar ya zama ya dasu a zuciyarsa zai kore masa munanan ɗabi'u zai kore masa abubuwa da dama na munanan lafuza ma wallahi sai ya canju matuƙar ƙur'ani ya dasu a zuciyar yaro to wannan hanyar shine babban abin da zamu bi wannan nagartarwa ko wannan tarbiyyantar da ƴaƴanmu mu fara tarbiyyantar da su akan abin da ya shafi littafin Allah bayan mu tarbiyyantar da su akan abin da ya shafi littafin Allah sa'annan sai mu saka su shiga sauran ilmumuka na furu'a don su sanin su san hanyoyin da zasu ne da zasu ladabtar da zasu yi ibada a cikin addininmu na musulunci abu na biyu a gurguje da na ce dama a takaice ne mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu akan tsayuwa akan sallah wallahi akwai matsaloli da yawa akwai experience a makaranta da nake da shi akwai experience a wannan kambin din da ba iyayen makaranta ba ne a makaranta duk dan da kaga ana a tare a sallah akan sa wallahi idan ka hango iyayen za ka ga su ma dama sallah nan ba wata matsala bane a gare su da ɗalibai da yawa da muke da su a yanzu maza ga wasu yanda ɗalibi yanda ɗa yake yanda kake ganin sa a wurin sallah to in ka hanga gidansa za ka ga lalle haka ne za ka ga wasu yaran ana fitowa za ka ga su a safil awwal kullum to haka uwarsu take akan sallah haka ubansu yake akan sallah saboda sallah dama wata abu ne wanda ake so kullum ai ta umartan yaro ai ta kiyaye shi ana ta kullum ana kula da shi ana umartar sa da yin sallah isa Allah subhanahu wataala yake haka yato mana labarin annabi Isma'il wa zkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya ina yawan umartar iyalansa da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha ka umarci iyalanka da sallah kuma ka doge ka tsayo a kai saboda sallah kullun ne sai ka kasance magidanci uwa sai kin kasance kullun ne mai umartar yaro sallar asuba sallar azhar sallar la'asar sallar magriba sallar isha amma da aka zo aka zauna aka yi dirshin zaman dirshin da ke tsakanin magriba har karfe 9 ana kallon wani siri ba a yi magriba wala isha ba a magriba ba balanta na isha kuma yana ganin da ke a gefe da Allah ya saki mar umarni da sallah ya bi sai sa an je makaranta za ana ganin sa ana zikir ake kamo shi a zo a sa shi sallah saboda shi bai san wani abu bane ma wanda take da muhimmanci sallah kuma tana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum ya zama nagartacce mai tsayuwa da sallah mai kula da ita sai sa aka mana umarni ladabtar da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hadisi mai umarci ƴaƴanmu su fara sallah lokacin da suka kai shekara 7 babbige su lokacin da suka yi shekara goma matuƙa suna cijiya akan sallah ba sa tsayuwa akan ta danki ya ga ɓacin ranki matuƙa akan sallah mu tarbiyantar da ƴaƴanmu mu tsayo akan tarbiyantar da su a tsayuwa akan sallah wallahi akwai sakaci mai yawan gaske a tsayuwa da tarbiyantar da ƴaƴa akan sallah to lalle ba za mu samu nagartattun mutane ba kuma matukar sallah ba ta gaban su kuma tarbiya babban abin da dama da ambata shine dama na dori ne akan wannan aya ko an fusa kuma ahlikum nara na gaba da mahaifa akan tarbiya iyaye shine bayan tarbiyantar da ƴaƴa abin da ya shafi littafin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi ilimi a dunkule to mu kasance man tarbiyantar da su akan sallah saboda ita sallah inna salata Allah subhanahu wataala ya gaya mana tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana mutum alfasha da kuma munkari ta yaya sallah za ta hana mutum alfasha da munkari da lokacin da aka yi sallah nan da ilimi sai sa muka fara gabatar da ilimi kafin aiki shi da dama tsarin tarbiya sai an yi ilimin sa'annan ai aiki da shi anan ake samun tarbiya lalle Allah ya ce mana lalle sallah Allah ya ce mana inna salata lalle sallar da aka yi ta a bisa ilimi tanha anil fahsha tana hana alfasha wal munkar da munanan abin da shari'a gaba ɗaya take shi ashe yanzu tarbiyyar mu da kullun take yin baya muke samun matsaloli ashe wallahi wannan tushe ne guda mai girman gaske nami da ya hana tarbiyya gaba ɗaya ta fito fili muke samun tasgaro ashe yana nunawa kullun tarbiyya sallah na ƴaƴanmu baya yake wallahi sai mun tsayo mun tarbiyantar da kanmu akan tsayuwa akan sallah sa'annan kuma mun umarci ƴaƴanmu mun tsayo akan su akan sallah ba dare ba rana sai sa Allah ya ce mana wa yake giya ta harce manzo sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bis salati wasabir alaiha sai mun zama tsayayyu koyaushe akan sallah kana kira a waya ko ina kake wanci kin sa yaran nan sun je sun yi sallah kin umarce su sun yi sallah da ma alhamdulillah ma wasu iyayen yawanci yara suna makarantar yini a zahar da al'asar dama wannan dole ne a makaranta da bulala ma sai yaji yayi amma na tsallakowa gida magriba da isha da asuba in kai wasa dama iyayen yanda iyayensu suke kawai iyayen da nake tsalin sallar suke ne shi ba in yana idan tana magriba da isha akan lokaci haka zaka same shi idan uba yana tafiya da shi sallar asubahi haka zaka same shi amma idan uwar ma ba ruwanta da sallah magariba da ishar haɗawa take yi uban ma baya sa fita sallar asubahi to ta yaya zai iya umartan ɗansa ya je masallaci ta yaya zai zama nagartaccen mutum wanda abin da zai baka mamaki kenan ya zaga mutane da yawa a masallaci ya an zo an cika su har wani yaro yake rubuta a Facebook yake cewa da mutane da masallaci zai da mutane da masallaci zai magana da ce ƴan uwa na da kuna ina ne idan za ka zo aka cika shi saboda azumi yanzu ya ce ƴan uwana ne a kwana da yawa ne sai za a jiyo kuma haka ne za ga abu a cika masallatayya ba don koyo ba mutane fa da yawa fa wasu ba gudun kansu rasa suwur ne fa sallar asubar ba iyakarta ne sai ya sa abin da yake nunawa daga ranar sallar nan za ga shiru so da Allah ya ra'ayi al'umma ta zama nagartacciya ƴaƴanta su zama nagartattu bayan ita ma uwar al'ummar mahaifi da mahaifiyar haka suke duyan da zaka yi wallahi ba nagarta ba ta samu ba duyan da zaka yi ba nagarta ba za ta samu ba sai kin zama nagartacciya a wurin ilimi sai kin zama nagartacciya a wurin ibada muna magana akan sallah sai kin zama nagartacciya akan sallah kin umarci ƴaƴanki akan sallah kin tsayo da umartar su akan haka abu na gaba mu tarbiyantar da ƴaƴanmu akan abin da ya shafi mu'amalat nan fada saboda su yara ne ba za ka musu magana zakka muna magana akan tarbiya ne zakka sallah ai zakka azumi shi ma za azumi abin da za a umarce su ne in sun fara datawa amma kai tsaye abin da nake so saboda takeice ne mu'amalat nake so mu tafi kai tsaye babba shine tsayewa akan gaskiya babbar lashin tarbiyya da aka samu yanzu a wurin ƴaƴa shine rashin gaskiya ƴaƴanmu sun samu matsala akan rashin gaskiya kuma wallahi aksari wallahi daga wurin mata iyaye mata ne wannan abu wallahi daga wurin iyaye mata ne wannan tasirin wallahi sune makasudin kawowa wannan dabi'un zaka yara kwararru ne a wurin ƙarya duk abin da za a yi mu'amala na gaskiya ba za ka iya ganin su gaskiya ko san nau'i biyu ne akwai gaskiya amaliyan a aikace akwai gaskiya kuma kauliyan a magana duk yaranmu akwai matsaloli a wurin tarbiyya wallahi akan wani abubuwa guda biyu ƙarya rashin gaskiya a zance rashin gaskiya a aikace me ya kawo wani abin shine an baro tarbiyyar a baya ta wannan rashin me mayar da su nagartattu a tsarin da ya shafi ilimi da kuma tsayuwa a kan sallar wajibinmu iyaye mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu a kan me a kan tsayuwa da furta gaskiya da kuma aikata gaskiya yana tana ganin abubuwa na gaskiya daga wurinki yana ganin abubuwa na gaskiya ɗanki ɗanki daga wurinki tana jin lafuzuwa na gaskiya daga wurinki tana ganin yadda kike gudan ƙarya da kuma kin gaskiya a kin ƙarya a kin ƙarya a duk lafuran da zaki to duk lokacin da ɗanki da ƴarki suke kallon wani abubuwa insha Allah tarbiyya za ta na gyaruwa za mu na samu nagartattun al'umma a gaban amma yanzu fa iya rayuwa da suke koya duk rayuwa ne ta ƙarya a cikin films na drama rigar ƙarya ne fa hular ƙarya ne takalmin ƙarya ne gidan ƙarya ne motar ƙarya ne zuwa za a yi fa a shiga wani gida a je a yi wasan kwaikwayo a nuna a ce wane mutumin kirki ne wane mutumin wancan mutumiyar kirki ne wancan mutumiyar banza ne har ranki ya ɓaci ke kuma wancan kina son ta wani ƴar iskar da aka ce ta fito a matsayin ƴar iska ta yi wani taimomiyar na iskanci wannan kuma a ce ita sale har bayan mutumiyar kirki ne alhali fai ta nan babbar ƴar iska ne kawai an ce ta yi ne su ɓata miki lokaci su ɓata miki tunani ki samu raunin zuciya wai wata akan wani series da take kallo har tana kallo ran ta yana ɓaci ta duhunzuma tunda safe an zo an nuna wani abu wai an ci mutuncin wancan a drama wai har ta wayi gari wai ran ta ɓace wallahi zaki Allah zai tambaye ki akan wani ɓacin ran wata har ta zo ta zubar da hawaye akan labarin ƙarya dan Allah ba ta fiye da tunanin ƙwaƙwalwarki a wannan gabar ba kina zaune kin ɓata lokacinki kin yi awa ɗaya awa biyu kin je kin ɓata lokacinki a ranaku masu albarka yini masu albarka da ya kamata a ce yinin juma'a target ɗinki shine ya raki yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ke wannan yinin naki ƙwaƙwalwarki da zuciyarki kawai hangowa wani sirri kike yi Allah Allah kike wani lokaci yi yanzu wannan mata ne za a samu tarbiyya a wurinta ta zo ta zauna tana kallon ƙarya har yayi tasiri a ranta tana samun ɓacin rai har tana zubar da hawaye a labaran ƙarya hawaye ana zubarwa a ƙur'ani ne baiwar Allah a karanta littafin Allah ya sa miki sakina shine hawaye da idan ya zuba Allah yake sa a rubuta lada a mutum a masa alƙawari wannan idanun huta ba za ta taɓa shi ba amma wallahi ina jiye miki wannan hawayen ƙaryar da ake sawa kike zubarwa ko kuma wannan ɓacin ran da kike ji a ranki wai an kan wani labarin ƙarya akan wata ki shirya kar Allah ya tuhume ki a kai wannan jawabi wannan abin ɓacin ran da kike ji addinin Allah ka taɓa ranki ya ɓaci addinin Allah ka taɓa kike zubar da wannan hawayen akan wannan labarin ƙarya suna gaba ba za su shiga mota ɗaya ne suna dariya suna hirar su a raba musu kuɗaɗen su tafi kayan su sai barki da wannan bakin cikin a ranki ke da kika kaddara ko kika saka a ranki har ka yake hadila wata jinya ba ki sani ba a kallon wannan sirri din a hankali a hankali dan tasirin sa a ƙarshe sai ya dire irin wannan abin Allah to wallahi mu sani lokuta suna da muhimmanci a gare mu wajibin mu ne sai mun tashi mun datsu wannan abin mun hana ƴaƴan mu mun kallaci kallaci wannan abin kuma mun nusar da su cewa wannan abin ƙarya ne wannan rayuwar ba yanda ra'ayi ta fito a fito duniya a fito doran duniya ai rayuwar nan ta gaskiya ba zai yi ba rayuwar littafi da rayuwar film har abada baya taɓa yiwa a zo doran duniya a yi shi ki sani sai sa jewa da aure yake mutuwa saboda sun yi kaddara wai za a iya wannan rayuwar durawar a gidan aure in dai akwai wannan mentality haukar a kwakwalwar ki kin shiga ku dake da yayanki in dai haka ke tsammani yar ki za ta je gidan aure ta yi ko irin wannan tsammani ke tsammani shine rayuwar da za a yi a gidanki ke ko yar ki a irin wannan rayuwar za a yi ku sani dama ƙarya ne kuma wannan rayuwar har abada ba ta wanzuwa a bayan a doran kasar Allah sai dai a yi ta a labari ko a yi shiri dama sun ce miki shiri ne to wannan shirin da kike dasa a kwakwalwar ki daga cikin babban abin da yake kawo mana yana dasa ƙarya a zukatan yara suna koyon tactics na ƙarya da yawa kamar yadda na faɗa a gabatarwa za ka na ganin abubuwan da suke na tactics ɗin wayan da suke da yawa ba tunanin su bane ba tunanin mahaifansu bane a irin wani kallace-kallacen suka koyo da wani dabanci maganganu na dabanci na rashin tarbiyya da yara suka koya musamman a wannan kallace-kallacen da yake to mu sani wallahi sai mun dore ƴaƴanmu akan gaskiya da lafazi mun dore ƴaƴanmu akan gaskiya na me na mu'amala na aikat na aiki kamar yadda an bata gaskiya lafaziyan ko gaskiya amaliyan wajibin mu ne sai mun aiwatar da haka dan mu samu tarbiyya abu na gaba mu tarbiyantar da ƴaƴanmu akan gujewa munanan ɗabi'u da yake cikin suratul hujurat ina yawan nasabtar da shi shi ma ba dan koyi ba saboda yayi tasiri a yanzu shine me su'u dhan wal tajassus wal ghiba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin littafin sa mai girma ya ayyuhal ladabi ya ayyuhal ladina amanu istanibu kathiran min adh-dhanni Allah ya ce mana ya ku wanda kuka imani ku guji da yawa daga zato saboda inna ba'da adh-dhanni ithmun sacin zato Allah ce mana ismun zinubi ne to an ce sashin zato ashe akwai zaton da ake so kenan zato da ake bukata shine zato a mumini na me na kware manzo Allah sai ce mana zanubil mu'min al khaira kana yawa zato wa mumini na alkhairi wanda zato ne ba a so shine su'un zan mummunan zato to zato mummunar ɗabi'a ne wanda shi yake tasiri yake hada wannan ɗabi'u su zama gaba ɗaya uku sai sa Allah ya kawo su a wuri ɗaya duk wanda kaga yake da ɗabi'a ta zato haka zaka tarbiyantar da ƴaƴanki inda kika kasance mai mummunar zato a mutane mai kushe da munanan zato wallahi haka ƴaƴanki za su taso wal tajassus eh kika zama mace mai bin diddigi da sa bita da kiri a wurin ƴaƴanki yadda kike wallahi a wannan ɗabi'a in dai bika tarbiyantar da kai kin guji wannan su'un zanna ba wal tajassus inna ba wal ghiban na ba wannan ɗabi'u guda uku wallahi ƴaƴanki haka za su taso sai sa da yawa zaka na ganin wasu yara masu san gulma da yawa kuma suna sun samu tasirin sa ne musamman a wurin iyayensu mata wala musamman a wurin iyayensu mata ni ina faɗan wannan lafazin ne ba dan komai ba saboda ni na san ina yaro na taso ne lafaz a kin gulma da ya zama har yanzu a ɗabi'ata na washe wannan ɗabi'ar wallahi daga wurin mahaifiyata na koyi wani abu ina yiwon faɗan wani abu duk wata munasaba saboda tsabar gole ne da ake yi kuma an min wani katanga da wani abu sai da na kiyamaci wani abu a raina wanda har yanzu ba na san sa ashe uwa ne za ta kore wa ɗanta wani a ɗanta da ɗanta wannan ɗabi'un a ƴaƴanta ta kore musu wannan ɗabi'a a wurin ta za su samu wannan ɗabi'a kyakkyawa na kin tajassusi wa su'u dhan wal ghiba wanda da yawa ne ƴaƴan iyayensu da suke sa su fasi su leko musu me ake a makwabta ko me ake a anguwar etawan anguwar wance me ake a dakin wa su suke zuwa suke jawo suke kawo musu labaran da za su karfafe su akan wani abu dan Allah duk lokacin da aka ce uwa ne take tarbiyantar da ƴaƴanta akan mummunan zato da bin diddigi da gulma ta ya'yanta zama masu albarka ta ya'yanta zama masu tarbiya ta ya al'umma ta kasance ta samu tarbiya na guje waɗannan munanan ɗabi'un da Allah ya ce mana ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akihi maitan fakarihtum Allah ce yanzu za ku iya cin naman dan uwanku yana macacce Allah ce ba ku iya ai kuma Allah ce fakarihtum kuma kuna kyamatan wannan to Allah ce kar ku yi giban sa kar ku yi mummunar magana kan sa wallahi iyaye mata abubuwa na tarbiyya dama shi shamil ne dama ba za a iya jawabi gaba daya akan sa a ce sai an yi wani jawabi ba amma dai mu sani makasudin tushen tarbiyyar shine sai mun zama nagartattu ba za mu taba zama nagartattu ba kuma sai mun san Allah ba za mu taba sanin Allah ba kuma sai mun yi ilimin sanin Allah sai kin sami ilimin sanin Allah zaka san waye Allah sa'annan sai mun yi aiki da umarni da Allah ya mana tukunna imanin mu ya karu sa'annan mu bo mu hawo doren tarbiya anan zamu ci nasara amma ba mu tarbiyantar da kanmu ba duk yadda muka yi ba mu taba samun tarbiya da daga tarbiya ashe yana nuna kenan saman ne yanzu kullun take baci sai yasa kullun kasar ake samu wannan kalubalen Allah ubangiji ya sa duk wanda bata islamiya ta kadai lanta mu da koma ta je ta nemi su ilimin sanin Allah wallahi duk wani ilimi da kika sani a duniya idan biki san ilimin sanin Allah ba wallahi a lahira a cikin jahili za a tashe ki wannan shine kaida ilimin sanin Allah shine ilimi duk wanda ba shi da ilimin nan kuma ba yanda za a yi zama nagartaccen mutum dan imanin nan ba zai karu ba balantana ai aiki sa'annan a kai karu sa'annan ai tarbiya sa'annan ya a sami ingantacciyar tarbiyyar da ake fata ina fata Allah ubangiji ya sanya albarka abinda muka saurara subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik okay insha Allah kamar da aka ambata farko Allah subhanahu wa ta'ala shi ma kalmomi na minti 10 zuwa 15 sai ne yayi amince ya tayar mako lokacin insha Allah sai mu addu'a faddal mana
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقود التصالحين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تو الله من غودي مكا Allah ka karba ayyukan mu na da kai da karbuta mana a mizani ƴan uwa mata ku yi hakuri gabar da aka ce ayi magana akan ta ko munasaba an ce tarbiyar ƴaƴan mu a yau to ara mu Nasiru Muhammad sai taho maganar iyaye dan shi dan uwa ce take haifansa kuma sai an yawo da ake samun da nagartacce da za a tsamaci nagarta a wurin sa to wajibi a sha ya magana akan aure ko akan mata kafin a iso kan ƴaƴa da za a yi musu tarbiyya din to muna da matsaloli guda biyu aya da arma karanta duka maganganun karkashin ta za a goya su sai zan saka hadisai kwaya biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lokaci isheshe kuma mallan ya fara da magana akan abin da shafi ilimi mu nemi ilimi gurgudo dan mu san ta ya za a yi mu bautawa Allah to malami ahli da yace awwal majibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'arifatu ma yuzlihu bihi fardu ainihi farkon abin da ya wajaba kan mutum musulmi wanda yake baligi ya balaga to shine ya inganta imanin sa sannan ya sana abin da yake kansa na farillan ainihi shine gudanar da ibada, sallah, azumi, zakka, wankan janaba da makamantan su, wankan zuwa juma'a da ire-iren su. To ana so ne da ma shi mutum musulmi ya zama a cikin mutane hudu, kada zama na biyar. Idan ka fada cikin na biyar to ka halaka, Allah ka tsare mu. Mutum hudun nan in san samu ne ka zama malami cikakke. Malami cikakke, in Allah bai kaddara ka sama ka samu kanka a cikin malamai ba, to ka kokari ka samu kanka a cikin dalibai masu kokarin tsororin san karatu ta yadda za su gudanar da rayuwar su ta duniya ta lahira. In wannan bai samu ba, to ka kasance mai tambayan malamai game da duk abin da zaka aiwatar a rayuwarka. In wannan bai samu ba, ka zama mai sauraron darussuka da karatutuka ire-iren waɗannan da ake yi ko a wayoyinka ko a wurin da ake kaje ka zauna ka ji. To in Allah ya so zaka tace akan daidai. Amma in ka zama duk waɗannan hudun baka ci kana aji na biyar, to ka shiga afuka da gashi. Sannan hadisi ɗin ce zan karanta guda ɗaya. Hadisul Qudus ne wanda yake ma'rufu da dana. Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan Hashim Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mi ta'arufuni qabla an ta'buduni. Fa in lam takun ta'rifuni kaifa ta'buduni, ku sanni gafin ku bauta min. Idan ba ku sanni ba, ta yaya za a yi ku bauta min? Aka yi tambaya. To sai malamai suka ba mu wani haske dan mu gane magana ta da muhimmanci. Dukan mu mun san al'ada ta kasar Hausa akwai abin da ake kiran su maroka. A wurin taro na daurin aure ko na ta hidima ko na ta bukata sukan zo. In sun ga mutum suna masa washi da kirari da alwashi dan ya dawo wani abu ba su. To yanzu misali sai ka zo nan ka dauka nan gun taron daurin auren ne. Mahan Nasiru sunan sa Mahan Nasiru. Baban sa Muhammad Diallo. Kawai sai ka taho kana cewa Malam Ibrahim. An rama Malam Ibrahim dan gidan Malam Umaru. Kaga wa zai ji komai a ransa ba, cewa da shi take dauki narasa 200 ko 250 ya baka. Kawai kana magana kamar da itace dan shi ba ko a cikin sa dan ba shi bane. To kamar misalin da malamai suka kanta da zaka bauta Allah. Kai kokarin sanin yaya zaka yi ka doro shi ilimin addini gurgurdan abin da Allah ya hore maka da ka gina ibadarka akai. Wannan gabar din mun karin da matashi da zan yi mana kenan akai. To ishu din yaya da ake bukatar a musu biya wancan karin da zan samu dama ta dan cewa wani abu nan na cewa wani abu gurgurdo akan haƙin yaya akan iyaye. Na fara da maganar tun ranar da aka haife shi, daga haifo sama ana haifon sa, akwai bukatar kai masa addu'o'i na neman albarka wanda mukan ce musu kuɓa. Daga nan ka sanya masa suna, suna wanda yake wani iri mai kyau mai nagarta. Wannan fa an ce haƙƙinsa ne a wuyanka kai uba, haƙƙinsa ne a wuyanki ke uwa, dan haƙƙoƙin na tafiyar da rayuwarsa akan ku jama'a. Wannan ya fi ƙarfi a bangaren uba. Sai aka ce ranar suna a yanka masa abin yanka, inda sukuni guda biyu, in babu a yanka ɗaya. Sai aka ce a ranar suna da ranar bakwai a yi masa aski ko mace ko namiji. To wannan gabar nake so in dawo kanta. Wannan askin da ake yi tun da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi, to ka dauka ba wata fa'ida ko wata manufa ko ma'ana ma, idan dai baka yi ba ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma akwai illa ma, duk yaron da ba a masa askin nan baran bakwai aka bar su mar a kansa, za ta kai wata biyu ko wata uku, na rantsa muku da Allah ku bintika za ku samu da wanda aka masa askin ranar bakwai, mace ko namiji, da wanda ba a masa ba, lafiyarsu kawai ta jiki sai kun samu bambanci. Fasaha da basira ta kwakwalwarsu da kaifiya ta tunaninsu sai ban manta wallahi. Ku auna wannan ku gani, duk gunda kuka an yi suna ba ya aski ba, dan girman Allah ku riƙa bibiyar rayuwar wannan jaririn da ba masa ko jaririyar, ku kuma bibi ta yaran yadda aka mata aski, kwaran da aka masa aski, za ku gane da kanku. Sai an yi hoto, sai an yi waye, to wace ina ranka da hoton, wace ma kai hoton ma tukuna, da me ka dogara ka samu dalilin yin hoton? Ba wannan layi na mu faɗa ba, amma dai babu dalilin barin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ki dan wata buƙatar kanka kuma akan danka da kake so dan naka ya zama wata tsiya gobe, ya zama wata tsiya jibi, ya zama jagoran al'umma, ko ya zama mutumin kirki ya jagoranci kansa a cikin rayuwa. Sannan abu na biyu, malam yana ta daura laifin gurbacewar tarbiyya mafi yawa daga bangaren iyaye mata. Kai hakuri, wannan gaskiya ne, mafi yawa mace take yawan zama da ƴaƴanta sama da ubansu. Kuma kai hakuri, duk yadda muka kai da lalacewa mu maza da toshewar basira mu da rashin tunanin mu da rashin fahimtar mu, Allah dai ya daura mu akan ku babe da kuka iya babe da muka iya. Namiji daya a matsayin mace biyu yake a addinin ce, idan mahaifin ku ya rasu aka ba ta 100,000 a baka 200,000 idan za ku ci bashi aka ce in gunda za a sa saida namiji daya ba bai samu ba mata sai a sa biyu kowane guri na saida inda saida za a bukata a addinin musulunci gunda namiji daya zai rufe mata biyu ne za su rufe wajen to ashe daga lokacin da wannan zan ga muku abubuwa uku da ni kusan a zahirance na gansu sun faru a gabana ko wani an shigo da ni ciki akan samu lalacewar tarbiyar yaya wani lokacin daga bangaren uba zai nusar da su rashin ganin kimar uwarsu dan wani dalilin sa da ya dogara da shi ko rashin yi mata da'a ko bayyana akan wasu ababe na rayuwa ko na addini ko wani iri ma wasu sai ba ta kaice wani lokaci kuma ana samu daga wurin uwar ta dora yayan akan rashin ganin kimar mahaifinsu da ganin darajarsa da rashin yi masa bayyana saboda dalilin da ta dogara da shi wani lokaci kuma dukkan su suna tarayya a cikin wannan abun kai baka soyayya mata ita bata soyayya maka kuma kuna masa hudu akan wannan misali uba da yaya da ke da yayan kuna karkashin sa Allah shi ya dora jagoran kokilin ku kamar da malan karanta mana shin a ko an fasa ku ahlikum nara ke ma ahalin sa ne dan sa ahalin sa ne sai ya dora shi akan wasu ababe a fahimtar sa ko da na rayuwa ne su suka fi cancanta da shi ke idan kin ga hakan ba shine daidai ba a tunani irin naki ba daidai bane idan ya dora dan akan wannan bigiran ya fita ke kuma ki sauke shi kadawa shi akan naki bigira zama zaki da mahaifin ki karantar da shi ki nuna masa ke a fahimtar ki kaza da kaza ya fi zama misali zan dauka muku a dauka layin sana'a ya tura shi wurin kafinta ya koyi kafintir ya koyi aikin kafinta ke kuma kin fi sha'awar yayi aikin electrician to daga san da baban sai fita a matsayin sa ya safi gun kafinta ke su ji sai ki juya aka ran danke kuma ya tafi wurin mai aikin kwallon tarki to anan kin tuce dan da abubuwa guda biyu na farko kin koyi kin su koyi kin mai da shi munafiki kin mai da shi maha'inci kin mai da shi mai wudari kin mai da shi makarici kin mai da shi kare ga kimar uban da ya haife shi kuma kin halakar da shi a rayuwarsa ta duniya ta lahira dan duk gunda Allah ya umarnin a bi iyaye ko a kyautata musu bai ce uwa ko uba ba haɗewa yayi wa bil walidaini ihsana iyayenka ka kyautata musu kar ka gaya musu mummunar magana ko ofin a karkace musu ka gaya musu kalmomi masu daɗi kalmomi na rahama da jin ƙai da tausayi to tun daga nan kin ɗora ɗanki a wani bigire wanda zai lalace amma idan kika ga wannan ba shi ya kamata ba kika nuna uban kika gaya masa fahimtar ki in ya gamsu ya yarda ɗan yayi abin da kika bada shawara fa ni'ima in bai yarda ba ba assalamu ake mai bada shawara ce matukar umarnin da iyaye suka yi ayansu ba saban Allah bane wajibi ayansu bi wannan umarnin in suka saba sun halaka a duniya kuma za su zama halaka ko a lahira da yawan mu muna da tunani idan an ce maka wani Allah ya tsine mar sai ka rika tunanin ko ki riga sawa bai samu ba balle ya zama mutum balle shugabanci ko ya samu kudi a tsinanne wanda Allah ya tsinewa zai zama shugaban kasar Najeriya ko musulmi ne kuma Allah ya tsine mar ba shi wato tsinewa abin da take nufi nesan taka da rahamar Allah ranar gobe kiyama kuma da lokacin duniya ta gagara yin albarka ta fuskar ba za ka wato shi sa mutane suke ba sa gane wadata da wadata zuci sai ka samu mai miliyan 100 zuciyarsa ba ta wadatu ba kullun a tafarfashe yake a rashin kwanciyar hankali da rashin nutsuwar wannan mutane ke zama 200 ba zai iya bautar Allah ba ba zai iya cin mai kyau ba ba zai isha mai kyau ba ba zai saka sira mai kyau ba ba zai iya kyautar 100,000 ba amma mai miliyan 2 ko 3 ko 4 sai ka iya sai yin wayan abubuwa albarka ta shiga nan ubushi ta wada tu wannan shine abin da ake fitar muku bambanci tsakanin albarka da yawa so idan rayuwar yaro sai albarka abin da aka bukata kenan so in kika dora danki akan wannan layi ne ya saba wa mahaifinsa ke ya miki da'a ki sani kin jefa cikin halaka a duniyarsa da lahirarsa kai uba idan ka dora danka irin wannan bigire ne rena mahaifiyarsa kare mata biya kare mata da'a kare mutunta ta ka halaka shi ka tuta da shi fadan ku ba mai shiga shi bai isa shiga ba ba hurumin sa bane hurumin sa sai zai ji bakin tiki ya ji takeici kuma yayi addu'a ai masu kirari suna cewa ni ko tan uwa mai wayar kamawa yaro ka kama ka falle shi mahaifiyarka ka bar shi ka ci amanar babanka kuma hakan zaka dole so abinda nake so na sake jan hankalin mu akai kotu ne kwanan nan wani yaro mun waya na ce muku abin ya ni na gani har ka kashi uku uwarsa da ubansa suna tare matsayin ma'aurata a lokacin, amma bayan ta haife shi a gidan ubansa ta fita ta yi wasu aure-aure, ta haihu ta dawo kuma suke da rayuwa ta aure da ubansa a lokacin. To da uban da uwar sun samu rashin tunani irin wannan da nake magana a kai, ubansa shi Allah ya jarrabe shi a fahimta ta mai saka ido akan abin yayansa, mai sha'awar komin kaɗan ɗin abin ɗansa sai ya samu. Ita kuma uwar ta zama mai ido, ba ta sha'awar ɗanta kowa ya mori shi a duniya sai ta kaɗai. Wannan shi ne jarabar su suka samu a fahimta da na musu. Shi kuma ɗansa ya zama bai da sirru, saboda ya koyi ɗabi'un nan duka biyu daga wurinsu. Duk abin da uban ya maro ya tambaye shi sai ya kira uwar ya gaya mata, ita kuma sai ta karkaba shi. To an yi sa'a ina magana da shi, kuma yakan ɗau sa'a raina a wasu lokuta, kawai sai ga wayarsa. Wannan in ce na lafiya lafiya, to ka ji fa halin da nake ciki. Baba ne ya kira ni ya ce min kaza kaza kaza, na gaya wa umma ta ce kan na kuskuren na bashi. Sai in ce da kai kuskuren da laifin din naka ne, ka san uwarka kuma ka san ubanka. Na ina baka shawara daga yau, babu dalilin ƙara shawartan uwarka akan abin da zaka yi ubanka akan abin da ubanka ya tambaye. Kan ce na farko su mai na ka ce mana ubanka, ka ce ka gaya mata ko sai ka tambaye ta. Dukan su da haƙi kamar su da'a da biyayya, kuma ba wanda Allah ya ce kai da'a da biyayya cinsa ta akan kabu umarnin sojan saba Allah. Hana ka ka taimaki ubanka saban Allah ne. Na ka wani ga uba zaka yi uwarka biyayya ba. Ka je ka taimaki ubanka da abin da ya tambaye ka. Ita kuma ka ce in ta tambaye ka bashi ka ce mata baka bashi ba, dan ka kwantar mata da hankalinta. Inta amma daga yau karka ƙara ba su labarin mai kai ubanka ko mai za ka yi masa. Na nemi uban daga bayani da shi muka zauna, an ce masa wannan na son baka shawara kai haƙuri. In ka ga na ma shishigi ka yafe min, ni zan ga maka iya fahimta ta ne a rayuwar duniya. Ko babu ilimin addini amma yi gwagwarmaya ta duniya, za ka mata maka mafahimci wani abu. In ce ka ɗauke kayanka idanka akan abin yayanka. Idan ɗanka ya ga dama ya shiga hidimarka kansa ya taimaka ba kai ya taimaka ba. Yana ina kawo ruwarsa. Yana ina ka haife shi don ubansa. Yana ina ka masa suna ka da dauri rayuwar sai zama mutum har samu abin da zaka zai tsole maka idanu. In ya taimake kansa ya taimaka. In bai taimake ka ba kansa ya fitar. Zan so ka bashi shawarwari ya gane kimarka da mutuncinka da haƙƙinka a wuyansa na ya taimake ka. Da kuma shine tsayarsa gobe kiyama. In ya dauka ka fita, in bai dauka ba shi. Ita uwar na same ta ita ma na gaya mata abin da ya kamata na gaya mata gurgudu. Shi kuma nusar da shi cewar haƙƙinka ne duka su bi ka kula da su kan musu biyayya ka kyautata musu. In dai lahira kake da ma kuma a duniya rayuwarka ta albarka. Ka mutu ka tsira ka samu aka gama da Allah lafiya. To kaga ashe wannan abu ukun da na fitar mana. Dukan su sai mun kauce musu kafin ƴaƴan mu su samu tarbiyyar da za su gane darajar iyaye da kuma musu biyayya. Sai mun haɗu mun gina abin kafin ya ginu. Sannan kulawa da ibada yana da ƙaranci a wurin mata, ku yi haƙuri. Zaka san mace wallahi din nan gun wallahi ni da na sani bazan ce arama ba. Da yawan ku ana za ku karanta da ni addini. Ai kuna karatu. Amma matsalar da aka samu kuna subulewa a cikin karatun ku kuna yin abin da kuke so kawai. Kuma kamar da arama faɗa la ilma illa bima ta'malu bihi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk irin ilimin da ka sani in baka aikata shi ba shi da amfani a wurinka. Kuma duk irin abin da ka sani in baka san Allah ba jahili sunanka. Wannan shine gaskiyar magana. To abin da ya kamata mu gina yayanmu akan tarbiyya, abin da arama faɗan nan cewar mi koyar da su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa, wannan yana daga cikin haƙoƙin da suka biyo baya daga wannan abin suna da yanka da aski da makamantansu. Koyar da shi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai sun ce gida shi da ko biyar su ne ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala aliyu, ala qilu, ala abbas, ala ja'far, ali hamza, sai shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa'annan kai san darajar su, ya san matsayin su, ya san muhimmancin su, ya san darajar, ya san suwaye su, ya sani sai ka so su sama da kanka, sai ka so su sama da iyayenka kafin imanin kai ke inganta ka zama cikakken musulmi. Wajibi ka koya yaro wannan, dan Allah mana koya ayyamu wannan. Koyar da shi karatun Alkur'ani, wannan haƙƙinsa ne. In ya shi daga shekara bakwai ka koyar da shi sallah, in ya shekara goma bai ba a nan aka fara samun umarnin dukan ɗa, yanzu tun yaro ya shekara biyu ake doke shi kuma kawai akan san zuciya. Yaro iya shekara bakwai takwas ba ka damu da koyar da shi sallar ba, amma ka san aikinsa yan kafu zabuwa, ka san aikinsa makwabta, ka san ya ɗauko niƙa, ka san ya ɗebo ruwa, wa ya sa ka kafa kamar sana'a ka cuce shi wallahi. A lokacin ba shi yake buƙata ba kai shi bai da kai ba, a lokacin bai kamata ka samu wata buƙata ta yi maka wata ɗawainiya ba a wannan lokacin. A lokacin kai ne za ka yi masa ɗawainiya. Idan lokacin sai zo kuma in ya yi shi ya yi wa kansa, in bai yi ba ma ya yi wa kansa. Saboda haka mu leƙa wannan ɓangaren ƙwarai da gaske. Sannan idan aka ce mun bar yara sun taso babu tarbiyya, akwai haɗarurruka da dama da suke faruwa a yau muke kallo. Manasala ya ce mu yi aure mai hayayyafa dan yin alfahari da yau mu ranar gobe kiyama. To da suwa za a yi alfaharin. Ana nuna mu minti biyu amma za mu afuwa saboda wannan gaba ta da matakan muhimmanci a wurin mu. Yanzu idan kuka lekararun mu ta yau. Ya'ya samari da suka lalace suka kangare suka zama ƴan daba. ƴan sara suka ƴan mangar siyasa ba su da alaka da addini ta kusa ko ta nesa kuma sunansa Muhammadu ko Ibrahim sunan ubansa Muhammadu ko Abdullahi ko da makamantansu yayi wani aski yayi kitsa-kitso wannan askin kadai manzo sallallahu alaihi wasallam sai duk wanda yayi wannan askin Allah ya tsine manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba ta samu rahmar Allah ba kai aski an sode nan tas an bar tsakiya da wani tozo amar wani kitsa-kitso wallahi billahi la ilaha illa huwa ni dai mustafa dan kaza na Allah bai ayi bai sanai fadan da a duniya dai wannan askin yazo gidana ba wallahi wallahi baka shiga ba da wannan askin ka zo gidana Allah kare kake in ka bashi yazo gidana kuma saka ga Allah dalilin saka bashi wannan askin baya zuwa sallah baka koyar da shi sallar ba duk gurin iskanci shine yanzu a garin fa matsayin da muka kai na wayewa da cigaban rashin mutuntun yara da ranar azare a dakwace maka wayarka da ranar Allah mun yi yayi a nan garin kafin a samu rangwame yanzu ana zaune da muke zaune kawai za a zo da babur yaro sauka da adda ya sare mutum biyu ko a dauki shi a babur ya tafi to irin wannan an ake so a haifa irin wannan ake so mu haifa ƴaƴan mu matan in ka leka su ma bangaren su akwai abubuwan da kare ba zaci ba in kana ji yanzu mace ya budurwa ko ba za ta sha shaye ta sha maganin tari ta sha kwaya ta yi lesbian ma dugo zinakan dama wannan normal ne mafi yawa haka rayuwa take a yau kuma a lokacin da ya cancanci ba wannan layin ya kamata su hau ba ai akwai abin da in kai ka kai kai misali shekarunka sun kai kwarin hankalinka sanunka ya kai misali nake ba rabance halin ne kai laifi amma dai akwai gabar da in kai laifi ma za a gane kaman ka isa kai laifin amma wasu kafin su tafasa take konewa kuma ni da mi da sakacin iyaye baka san ina aiki take zuwa ba baka san waye abokananta ba baka san ina danka yake zuwa ba baka san waye abokanansa ba baka san mu'amalarsa ba kaga yarka da zanin 20-30 goma ba kai ka saya mata ba ka ganta da waya ba kai ka saya mata ba kaga danka da abu kaza ba kai ka saya masa ba bai da sana'ar da ya kamata sai mu wannan kudin kuma kai shiru ko ka karba ka sa a liyon ka tunda kai dan iska ne saboda Allah babu dalili dan ka kai ka fi kowa sanin matsayinsa dan kai da matsayinka yake baza dai da bazar kai yake rawa in ba wata madogara ya samu da kai ma zai taimaka kanka irin abin da kake bashi kana kallon sama da shi a wurinsa wajibi tambaye shi inda yake samu waye bashi ina ya samu ya gaya maka kuma ka bi bahasi in ba kai wannan ba Allah zai tambaye ka idan ka dora danka a bigire na tarbiyya kai kokarinka akan sai ya sabuce a wurin Allah you are free your hand is free amma in ba kai ba yadda danka zai yi sata a kama a rubuta masa da zuma barawo inda sakacinka ya sata haka za a rubuta haka a hakin sata sa duk irin iskancin da danka koyar kai a duniya in dai da contribution ɗinka wajen lalacewarsa ya zama wannan abin da ya zama billahi la ilaha illa huwa da abin da ya kana da kamar shi na zunubi amma idan ka yi iyayen ka ya kubuce dan mun sani mu musulmai ne muna da tarihin musulunci annabi nuhu ga da suke da ɗansa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ga da suke da babansa so idan kai iya iyawarka aka fa karfinka aka subuce shikenan ka tsira amma idan da gudunmuwarka da gazawarka da sakacinka aka zama abin da aka zama to duk abin da aka kana da kamasho yadda duk abin da danka ya nuna garsa kana da lada to haka in ya tsaya kana da kamasho na zunubi idan dai da gudunmuwarka a cikin wannan aikin sa na zunubi din ya zama wajibi mu maida hankali mu kula sannan yanzu muna cikin watan Ramadan akwai ababe biyu da zan tuna mana su wallahi ni dai ina tuno suna tare min hankali dayan muna ciki dayan ƴaƴan mu ne a ciki duk da mu din ma muna ciki muna da iyaye har yanzu tsinuwa ce daga bakin shugaban mala'iku amsa cewa amin daga bakin shugaban manzanni a masallaci akan mumbari ku duba kimar maganar sahabbai suka ji manzon ya ce amin amin sau uku sai suka tambaye shi ya sallama mun ji ka ce amin sau uku ina ma'anar haka sai ce amin din sa ta farko addu'a ce mala'ika jibril yayi duk wanda Allah ya kaddara rayuwarsa ta rizki wannan watan da Allah ya mana afuwa da langwame da so da kauna da daraja da haka muka shigo cikin sa da watan Ramadana amma bai yi wani aiki da Allah zai gafarta masa a watan ba Allah ya turbuda fuskar sa a wata jahannama Allah ya tsine masa ba san shi yace amin to wannan mu tambaye kawunan mu dan Allah kamar da ma Nasiru faɗa ando masallacin da ake sallar asuba sahu biyu yanzu tuka ake har haraba to amma mun ji alhamdulillah an yi kokari an dan kamanta saboda azumi ya shigo daidai ne a haka amma yanzu da ni da ke da ku da su da mu dan girman Allah wani yunkuri muka yi wani gyara muka yi wani hoppasa muka ƙara a shigowan azumi da muke da tan ya kai Allah ya gafarta mana saboda shi idan fa ba mu yi ba addu'ar malaika jibril na ta zama gangan amsawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ta zama gangan wallahi za mu tsinu kuma za mu shiga wuta Allah ya tsare mu wajibi mu yi dauki wata kai yanzu ba makara ba azumin da kana muke take yau so mu yunkura mu gyara duk abin da ka san zaka yi ka kusaci ubangiji da shi dan Allah ya karbe ka a matsayin wanda zai enta a cikin wannan watan to mu dauki matakin gyarawa dan kar tsino wannan ta yi tasiri akan mu sai su ayayenmu amin ya Allah aka ce duk dan da Allah ya masa azumi ya raye da uwarsa da ubansa ko da daya a cikin su bai yi musu abin da Allah zai ji kayin sa ba gobe kiyama na kyautatawa da mutuntawa da darajawa da taimako Allah ya turbuda fuskar sa a wata jahannama Allah ya tsine masa inji malaika jibril alaihi wasallam mana san sai amin to aya ina gaban ku a yau tsakanin mu da Allah har mu anan muna yi wa iyayenmu abin da ya cancanta mai musu na kulawa da mutuntawa da darajawa da zamu tsira gobe kiyama a gaban Allah akan su yau ne fada zai yi gabar ubansa ya yamma kuma sakamakon irin wancan abin nan ga mana a baya yau ne da zai yi wata da wata ni bai ji ya ga da mahaifinsa ba uwarsa tana kallo kuma ta yi shiru yau ne uba zai ce wadansu je kai abu kaza ba zai je bai canja abin da yake uwa tana kallo ta kyale shi ki sani kin cutar da shi kin halaka shi kuma duk abin da ya samu wallahi mu tsoro zuciya ba zai same ta ba a duniya kina fara da zan karmai mata ba a gane wai tunanin mu shawai sai mun ga mutun ya daidai ce a duniya shine wai muke tsammanin ba sa shiri da Allah wani da daidaitaccen duk garin na yafi mu wallahi a daidaitaccen yake nufi irin namu daidaita da muke nufi bai da riga mai kyau yana jin yunwa bai da gidan kwara bai da kaza bai da kaza wani ya ce na rantsa da Allah Allah sai kai abu kaza wallahi tallahi sai Allah ya yi saboda darasa a wurin Allah da mutum da kima sa a wurin Allah amma kai a idanun ka shi banza ne wofi wancan kuma da kake kallo da Allah kuma afuwa an taba samu wani jariri iya cikin jarirai da suka yi magana a duniya guda uku na cinye abu na yana hannun mahaifiyarsa sai mahaifiyar ta ga wani mutum a cikin kasaita da bunkasa da wadata sai ta ce Allah kamar da ɗana irin wannan sai ya saki wannan ta ce Allah kar kamar da ni irinsa ya tafi nawa ya ci gaba da sha suna tafiya sai ta gama da wata mata ana muzanta ta ana jifanta ana mata wulakanci ana tozarta ta ana jifanta da kalma ta zina kuma ba ta yi zinan ba sai ta ce Allah ka tsare ɗana da zama irin wannan sai ya sake shikan nono ya ce Allah ya mai da ni irin wannan dalilin shi ne sai aka gaya mata to wancan da kike gani jabbari ne mutakabbiri dan wuta ne wannan muƙatar iyakar ta kenan dan haka Allah ba zai mai da ni irinsa ba wannan kuma da kike kazanta baiwar Allah ce yar aljanna na ba za ka mata kazafi aka mata batanci dan a tozo ka ta wulakanta ta amma a lahira gobe kiyama yar aljanna ce to mun dauka kawai kaga mutun a cikin nutsuwar rayuwa da walwala shikenan shine wani abu ba haka abin yake ba wurin Allah inna akramakum inda lahi ataqakum manzon sallallahu alaihi wasallam ataqawa hahuna so issue din mu da zan karkare mana da shi ku yi hakuri aure tun a bigiransa muka lalace muka bar tarbiya muka bar abin da ya kamata iyaye mata ku yi hakuri akwai zarmiya da san duniya da kwadayinta a wurin ku mafi yawa akan mu maza da dama za ka ga auren da ya dace yanzu sai ka ga yarinya mallan an kawo ta a sa'ara mallan sun kawo da ta haddata alqur'ani in ta shiga dakin nan tana kira Allah sai ka ce ba larabiya ce amma sai ka dan iska aure ta dan iska nan ku gane meke ne dan iska ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da addini musulmi ne kam iya sallah in ya ga dama duk gun da ake harkar addini ba zai zo ba duk gun da ake iskanci zai je amma tunda dan wani ba a hannunsa a dauki irin wannan mata ta bayin Allah a bashi saboda san duniya kaga mutum mai nagarta kamili mutumin kwarai amma tunda ba shi da kokobo ya zo neman aure a hana shi ko mai zamanin gane dai al'amuran sai ya faɗa shi ce idan za a manta ran zinu kuma kulku ba za ku jihu wa illam takun fitatun fil ardi wa fasadun kabir wanda dai zo muku neman auren yar ku kun yadda da addinin sa da dabi'un sa mutumin kirki ne yana zuwa gurin addini yana zuwa gurin ibada iya da dan abin da yake a little bit ku aura masa in ba ku aura masa ba mutum ya tafara bayan kasa da fasadi mai girma ba shi yake faruwa yanzu arziki na Allah ne ba wanda aka haifa da naira daya kowa aka haife shi tsara haka ya faɗo duniya kuma haka zaka koma tsara inda duniya ka mallaka yadda ka zo tsirara haka zaka koma tsirara daga jita munafara da kama a wada mara da ku dawo mun tumbur da kuka zo ba komi kamar yadda aka halice ku a farkon lokaci dan haka ba ma'aunin ganin kima ko darajar mutum arziki bane daga san da tunaninka ya koma idanka ka kukuce daga lissafi irin na addini irin na magabata ana ganin darajar mutum ne dan shi mutum ne Allah ya ce inna akramakum inda Allah ataqakum ila akhir aya dan ku gane me yake nufi ba ce muku musulmi ne ko mu'mini ne ba sai aka ce kawai mi dan adam wala kaka mina ba dan adam ko yawa dan adam Allah ya darda shi mutunta shi ya girmama shi ba a ce musulmi ko mu'mini ba dan adam kawai aka ce dan haka kowanne mutum ka bashi darajar sa irin gurgurdan yadda Allah ya bashi da amalan sa na mutum nawa kafirai nawa suka shiru musulmi ne suka lalace so haka ake hukunta mutum da darajar da matsayi irin na dan adam Allah ya darda shi ya mutunta shi amma a wannan kimanta shi da ƙara kimanta shi ya alaka take da addini ya alaka take da Allah ya yake da mu'amalar sa da mutane wajen darajar su da ba su kima amma kada zama ma a wannan ganin kimar mutane a wurinka shine mai suka mallaka kuma rayuwar mu a yau haka ta zama har masu addini wanda kuskure ne akwai tambaya akan wannan dabi'ar in ba mu gyara ba kuma babu amsa a gaban Allah gobe kiyama sai dai hukunci to ana cewa lokaci yayi dan haka Allah ka shirye da mu Allah ubangiji ka mana albarka Allah ka shirye yaramu da zuri'ar mu Allah ka ba ayyukan mu na kwarai ka rubuta mana a mizani kurakuran mu Allah ka yafe mana assalamu alaikum
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulullah malam mustafa da malam nasir muhammad dello muna godiya Allah saka da alkhairi kuma ji an yi shiru wallahi kun burge ni Allah muku albarka insha Allah a tunanin mu wallahi duk sai mun shiga aljanna insha Allah a tunanin mu wallahi zamu shiga aljanna ba za mu shiga wuta bar karfin Allah Allah ka ba mu aljanna kamar da kake akwai wata baiwar Allah a cikin ku Allah ya kaddara ta yi aure kuma mujinta mai karibin karfi ne na gaske kuma lokaci ɗaya Allah ba ta aya guda uku rubus halin da take ciki wallahi inda muka samu labarin abinda za ta ci ba ta rashi balle ta sabu karfin jiki ma bante zubar da ruwan da ƴaƴanta za su sha shugabannin famu ga su a zaune suka ce ku duba girman Allah a sanar da ku daga yanzu zuwa ranar asabar da za mu dawo kowacce ta tafi da abin da yake ba ta tafi don a tallafa wannan mata da ƴaƴanta ta haifa ba mu yi shi a cikin gaggawa ba mun ce daga yanzu zuwa ranar asabar kun ga akalla akwai kwana bakwai a gaban mu kuma a cikin Ramadan muna fata duk wanda ta zo gurin za ta tabo da akalla kudin da bai gada naira 50 ba ko 100 amma banda alhazan cikin ku mun san su kuma kina hajiya ke kawo naira 50 ki rike ka riki muna fata za a ce baka fi sai bala daga yanzu zuwa ranar asabar insha Allah kuma akwai ƴan uwa da dama da muke bukata a samu a cikin addu'a samu bukatu iri-iri na alkhairi akwai marasa lafiya daga cikin mu daga cikin ku wasu suna asibiti wasu suna gidajensu kada a manta akwai tattawan da suka rasu tun ana talatala farkon tafsir din nan akwai wanda suka rasu bara duka mu sanya su a cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu marasa lafiya kuma Allah ba mu lafiya baki daya wala zami addu'a ko to zami addu'a masu tambaya muna tarawa insha Allah za a samu lokacin da fasa tambayar da dukkan su insha Allah wassalamu alaikum warahmatullah
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma ati nufusana taqwaha وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.